بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لا ربا 22 غوات رمضان هجر منظم الله صلى الله عليه وسلم shekara 434. Insha Allah ta'ala mun haɗu wannan yammaci mai albarka na wannan wata, mai albarka da Allah tabaraka wa ta'ala yake yan tabayinsa, musamman a wannan kwanaki da suka saura. Muna fatan Allah ya sa mu dace. Mun haɗu wannan masallaci mai albarka domin karanta Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu a cikin sura ta 5 a jerin surorin Al-Qur'ani, ita ce suratul Ma'ida aya ta 6. Insha Allah ta'ala a cikin wannan ayar muke ita za a karanta bi iznillah. Allah ya kimu. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladzi آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
الله تبارك وتعالى yana magana akan ɗaya daga cikin abubuwa wanda suka shafi ibada, ita ce ibada ta alwala. Duk da cewa ya ambaci ibada ta wanka a cikin wannan aya ɗin, wankan janaba. Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda aka fassara a baya, ayoyi duka ayi gaɓoɓi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata da waɗanda za a wanke da kuma wadda za a shafa, da kuma wadda suka haɗa wankewa da shafawa tare. Duk da cewa dukkan gabbai lokacin da ake wanke su akwai tadlik, wato gurzawa in ana wanke su, wadda malamai sun sashi a cikin farilla. Duka wannan sun sashi cikin farilla saboda istinbatin abun da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi wajen ya gaure tsakanin maganar shafa da maganar wankewa akan gaba guda. Misali, kamar yadda aka yi bayani, ayoyi ne guda biyu, Allah tabaraka wa ta'ala ya dunkula su cikin aya guda ɗaya. sannan an bayyana cewa ko dai zamanto shafa ne cikin abunan shafa akan kufi shine yake tabbatar da kamar yadda akwai kira'o'i biyu a cikin wannan aya wa arjulakum akwai wa arjulakum akwai wa arjulik wanda duk an yi bayani a baya cikin abun da ya shafi wannan aya sannan akwai abun da malamai suka tabbatar sahabbai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi in yana alwala wanda ya shafi maza ne wato wanda suke da lihiya wato suke da gemu mai yawa in mutum yana da gemu mai yawa zai zuba ruwa a hannunsa sannan sai sa a ƙarƙashin gemun nasa ya girgiza sannan sai sa sai gemu ɗin ma'ana in mutum yana da gemu mai yawa ko da bai tsefe shi haka ba zai sa ruwa dai a ƙarƙashin gemu ɗin ya girgiza an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin haka idan ya wanke fuska kafin ya je ga wanke hannaye wanda an manta ba bayyana a lokacin da ya gabata ba a inda aka tsaya shine Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahhar idan kuma kun kasance kuna halin janaba sai ce fatahhar to ku yi tsarki ku tsarkaka ma'ana ku yi wanka ku tsarkaka tsarkaka na wanka shine ma a kira'a a cikin suratul baqara ayar da take cewa hatta yaqhurna akwai kira'a hatta yaqhurna ana an ce faqharu wato kira'an hatta yaqhurna in ma ta sunyi al'ada suka gama al'ada din to ba za mijin su ba zai kusance su ba har sai sun yi wanka bayan jinin ya yanke sannan kuma iddan su ana kirga ta bayan jinin ya yanke kafin su yi wanka nan kam ana iya kirgawa in dai jinin ya dauke kuma ana kirga idda ne da daukewan jini ba da zuwan jini ba a bisa kaulin jumhurin malamai duk da tashin malamai sun ce ana kirgawa da zuwan jini sannan kamar yadda an yi bayani a wancan shekarun da ake karatu a wancan guri sai dai yanzu ganin cewa fatsaharu ya zo don a tabbatar ma da cewa fatsaharu a nan yana nufin wanka ne ma'ana wa in kuntum junuban in ku kasance cikin halin janaba ko mutum ya yi mafarki da daddare sai ya zamanto bai samu ruwa ba da safe ko kuma ya kusanci iyalinsa sannan kuma bai samu ruwa ba wannan akwai janaba tattare da shi to nan abin da yake kan mutum shine ba bai samu ruwa ba ma'ana in janaba ta hau kan mutum to tsarkin ba iya alwala kawai zai tsaya ba ma'ana in janaba tana tare da mutum ko ya yi mafarki ko kuma maniyya fito mata ta wani dalili ko kuma ya kusanci iyalinsa to wannan shi ba alwala zai iya tafi masallaci ba sai ya yi wanka wanka shine tsarkinsa da wannan malamai suke ganin sashin malamai suke ganin kuma su ne mafi yawa mutum in ya yi wankan janaba bisa ka'idar da aka faɗa tare da cewa ya gabatar da wanke gaban alwala tun farko to in ya yi wankan janaba ba sai ya sake yin alwala ba zai iya tafiya ya yi sallah da wannan domin karewan tsarki kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatahharu kamar yadda yake a wancan kira hatta yanhurna kuna Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ambaci kira'an yatahurna da yatahharna wa yatahharna fi ta'i sukun wa menene wa yatahharna fi ta'i sukun wa ha'u na wancan baitin in an duba suratul baqara yana nan abunan ya bayyana ya ambaci sunayen qurra da suke karantawa hatta yatahharna da hatta yatahurna hatta yatahurna anan da Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance cikin janaba fatahharu to ku yi tsarki na wanka shi ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake yin wanka tare da matansa kamar yadda matansa ka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da su a cikin ɗakin su fa Maimuna radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da ita a cikin ɗakin ta saboda ɗakin su ba shimfiɗan kafin ba shimfiɗan ba kuma dandali irin na daddaɗe wanda ake da shi a yanzu ƙasa ne kawai a cikin ɗakin za ka wani tari sukan yi wanka a cikin ɗakin kansu za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da ita bayan janaba ta kama su haka ya aje kaskon ruwan ita ya umarce ta tazo ga ta gashi don su koyi wannan aikin ba wanda zai iya gari ya koya in ba su matan sa ba in ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai tube jikinsa yana wanka sallallahu alaihi wasallam sai da matan sa don ka ya halatta miji zai iya koya wa mata yadda ake wankan janaba tana yi yana yi ko kuma ta yi a gaban ta ko yayi a gaban ta ko kuma suna yi tare don ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta tazo ta ya karkata kaskon ruwan wanka na ma ya wanke hannunsa sau uku dama da hagu gaba daya yana mai tsibira sannan sai sa hannunsa a cikin ruwan ba tare da ya ɗebo ruwan ba sai sa hannunsa a kayinsa ana yi yawo da hannunsa a cikin kayinsa yana mai taɓa ƙarƙashin gashinsa wannan kawai malamai sun ce hikima cikin haka shi ne ƙofar gashin mutum suna bubuɗe idan daga zuwa bai yi wannan ba mana mutum ya sa hannunsa a cikin ruwa kamar misali zai yi wanka na janaba sai ya fito da hannun kawai ba tare da ya ɗebo ruwa ba sai ya sa hannunsa a cikin gashinsa ya mummotsa su gaba ɗaya to duk gashinsa ƙofar gashi ɗin za su bugu a wannan lokacin to in ya ɗebo ruwa ya zuba to ba zai yi mura ba ko kuma ba zai yi ciwon kai ba ko kuma ba zai wani abun nan ba insha Allah ta'ala sabani idan kawai daga zuwa fara ruwa yi in mutum yana fara ruwa ne kawai ba tare da ya sa hannunsa ya sa danshin ruwa ya sa gashin kofofin gashinsa sun rugu ba wannan yana iya samun matsala ko na ciwon kai ko zazzabi ko mura ko makamantansu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke kayinsa tare da kunnuwansa da fiskansa wato har wuyar gaba daya kayinsa gaba daya ya wanke har sau uku in ji Maimuna radiyallahu ta'ala anha da ya wanke kayinsa har sau uku ko ina ya zamanto ya wanke shi sannan sai zuba ruwa a jikinsa amma ya karkata a shiqqihil ayman wato gefensa na dama ya zamanto amma kafin wannan bayan ya yi ƙarfi ko kuma shi ma wankan da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi take bayyanawa da ya zo ya wanke hannuwansa ma'ana sau uku uku to sai ya wanke al'auransa inda janaba ɗin take ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke al'auransa tana gani gabansa ya fara wankewa sannan ko namiji ko ta mace in janaba ta kama shi gabansa zai fara wankewa bayan ya wanke ya tabbatar babu wani sauran ƙazanta ko kaɗan to ya dafa ƙasa ko sabara ko sabulu a zamaninmu ne yanzu muna iya amfani da sabulu a zamaninsu na da sun fi amfani da sabara sabara shi ne wanda yake wanke musu hannu tas kamar yadda sabulu yake wanke mana a yanzu ko omo don haka bayan ya wanke gabanta ya wanke wannan ƙazanta to sannan sai ya sa hannunsa abuna a ƙasa ko kuma a abunan sabara sai ya wanke hannun nasa wannan hannu mai ƙazanta sai ya zamanto shi ma ya wanku tas har sai da ya zamanto babu wani alamun ƙazanta tattare da shi sannan sai ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa yana mai farawa da cinyar dama ya fara kuma har baya wajen dubura yake wankewa ya fara wanke cinyar dama ya zo zuwa gwiwa sannan ya wanke na hagu zuwa gwiwa sannan cece sai ya rufe al'auransa da kyalle lokacin da ya yi wannan kafin ya yi wanka kenan ya wanke iya wannan gurin a riwayar Maimuna radiyallahu ta'ala anha sai ya rufe al'auransa da kyalle saboda haka sai ya wanke gefensa na dama zuwa wannan cibiya ɗin zuwa wannan gaba inda da ya wanke shi tun farko kenan ko kuma bayan ya wanke abunan na sake tsallakewa bayan ya yi wanke abunan al'auransa daga cibiyar zuwa gwiwa to ya yi alwala wudu a hudu salati ya yi alwala irin alwalan sallah wannan a riwayar Maimuna radiyallahu ta'ala anha ya yi alwala har da wanke ƙafafuwa a riwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha ya yi alwala amma da ya zo bai wanke ƙafa ba ita da ta siffanto irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka ma'ana sai ya yi alwala da shafan kai da komai malamai idan ka zuba littafin fiqhu sukan ce ana iya in a wankan janaba ne ana iya wanke gaɓɓai ɗin kamar misali fuska da hannuwa wanda ake wanke zuwa idon sa abunan gwiwar sau a gwiwar hannu wannan ana iya yin su sau biyu kawai in a wankan janaba ne ko kuma ana iya yin su sau ɗaya matukar dai mutun ya tabbatar kawai ruwa ya gane sannan kuma zai biyo da wanka wato ko sau daya ko sau biyu yayi amma dai mafi cikan sifa din shine ya wanke sau uku wannan maimuna radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ta tabbatar da wannan haka ya wanke sau uku sannan tukunna ya fara abunan ya wanke kafafuwansa ma kaman alwala amma a riwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha bai wanke kafafuwa ba bai wanke iya hannu yayi shafar kayi shikenan kawai sai bar kafafuwa sai bayan ya yi wanka ya zo karshe gurin ya jike da ruwa sai koma gefe inda ba ruwa sai wanke kafafuwansa wannan dole ya tabbatar da maganar tsafta da kuma kar laka ya taba kafafuwansa lakan daki ne saboda haka sai koma gefe sai wanke kafafuwansa sai fita wannan duka biyu wanda aka yi yayi daidai ko mutum ya jinkirta wanke kafa sai a karshen wanka ko kuma ya zamanto ya wanke har kafarsa sannan kafin ya fara wanka duk wannan ya halatta ingantattu ne duka hadisan gaba ɗaya muttafaq alaiha ko dukan su matan manzon Allah ne ummahatul mu'minina radiyallahu ta'ala anhum suka rawaito da kowanne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan ya wanke kayansa bayan wannan alwala din kenan bisa sifar da aka faɗa a baya yana ko mai tsefe gashin kansa da yatsunsa ma'ana yana girgizawa sannan kuma ya wanke gefen dama ya zo har abunan cibiya sannan ya wanke gefen hagu har cibiya tare da wanke hannu a cikin wannan gefen dama ko hagu ɗin sannan kuma ya sunkuya ya wanke daga nan kuma ya yi ƙasa in mutum ya ga dama in ya tsallake cibiya zuwa cinya tunda ya wanke su tun ɗazu nan suka ce ya halatta malamai suka ce ya halatta domin ya wanke su ne a wanka kuma a lokacin ne ake niyyan gusar da najasa wancan lokaci da mutum yake wankewa na farko ɗin nan daga cibiya zuwa cinya a wannan lokacin ne ake niyyar gusar da najasa wato domin ya shiga wanka kenan don haka in mutum ya zo zai iya tsallake wannan gurin tunda ya wanke shi sai ya wanke kawai daga gwiwa ya yi ƙasa wato zuwa inda gaban alwala yake in ya ga dama in ya jinkirta can ƙasan ƙafansa zai jinkirta har ƙarshen wanka gaba ɗaya sai ya yi daga inda ya yi sai ya taka amma mu yanzu da ke yawanci banɗakai suna da daɗe mutum kuma yana da silifas da makamantansu idan ya yi ya ɗora a silifas ko da a cikin farko ne wannan babu wani laifin tattare da shi matuƙar ya haɗa sifofi guda biyu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan ya yi wanka da ruwa taƙaitacce ne duk da cewa malamai sun ce babu yawan ruwa ɗin ne a wancan lokacin amma dai ya yi ruwa mafi sunna shine wankan janaba ba a yi da ruwa mai yawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi sama da duk wani mutum ba a samu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan gashi ba amma duk da haka ruwa taƙaitacce ya ishe shi akwai ma lokacin da muddi guda kawai ma'ana kamar tafin hannu biyu ne nan ya ishi manzon Allah wanka sallallahu alaihi wasallam kaga wannan akwai matukar taƙaitawa cikin amfani da ruwa a wankan janaba musamman a lokacin da ake matsalar ruwa ko kuma ake rashin ruwa amma in mutum ya san cewa ba zai iya yi ba sam shi bai koyi alwalan rashin ruwa ba ko kuma wankan rashin ruwa ba har ya zamanto baya iya game jikinsa da ruwa sai in ya yi amfani da ruwa mai ɗan yawa to wannan ya halatta gare shi ya ƙara ba wai wajibi ba ne cewa sai an yi amfani da ruwa kaɗan amma ya dace da sunna in mutum ya yi da ruwa kaɗan ya yi amma in ya san cewa ruwan jikinsa ba zai gamu da ruwa ba sai ya yi ruwa da yawa to ya zama wajibi a kansa ya samu ruwa da yawa saboda game jiki da ruwa wannan wajibi ne a wankan janaba ta ce ya game jikinsa da ruwa gaba ɗaya sannan bayan ya gama wannan wanka ɗin sai ya tako zuba ruwa a jikinsa wanda ya tabbatar cewa jikinsa ya yi har gaba ɗaya ya sauka ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka kamar yadda matansa suka simanta to shine Allah tabaraka wataala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance cikin halin janaba to sai kun yi wanka in aka tashi bayan wancan alwala da aka yi sai aka yi wanka kuma mutum bai taɓa al'auransa ba zai iya zuwa yin sallah bai yi abun da yake karya alwala ba ko bawali ko wani guntun bawali ya fito daga karshe ko kuma ya yi rihi wato ya yi hutu ko kuma ya yi bayan gida bayan ya yi wanka wannan in dai ya yi ɗaya daga cikin waɗannan to ba zai je yin sallah ba amma in dai bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ba kuma bai riƙe al'auransa ba wannan zai iya yin sallah da wannan alwalacinsa sannan idan misali mutum kuma ya zo yana kokari zai je yayi sallah ya zo garin sa kaya kawai sai ya tsansa ta taɓa al'auransa ba tare da ya sani ba kawai garin sa kaya ne ko kuma wulgawa ko kuma shafa mai ko kuma wasu abubuwa ba shi ya kai hannun gurin al'auran sa sai garin sa kawai sai ya ji hannun sa ya taba al'auran sa malamai sun tabbatar kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace zai iya zuwa yayi sallah da wannan alwala'i saboda ba ya kai hannu ne ya damka ba sannan ba ya kai hannu ne ya taba al'auran sa ko ya shafa ba to wannan suka ce in dai ba da sanin sa bane kawai hannun sa suka shafa wannan zai je yayi sallah da wannan ya halatta gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in kuntum junuban in kun kasance cikin halin janaba fa tahharu ku yi wanka. Sannan sai Allah ce wa in kuntum marda amma idan kun kasance a cikin halin rashin lafiya ma'ana mutum ya tashi cikin janaba amma sai zazzabi ya kama shi cikin dare. Ko yana cikin zazzabi sai ya yi mafarki ko kuma yana cikin lafiya ya kusanci iyalinsa kuma sannan sai zazzabi ya kama shi ko kuma yana jin ɗan zazzabi sannan ya kusanci iyalinsa kuma sannan sai zazzabi ya yi tsanani ya tabbatar cewa ba zai iya taɓa ruwa ba ko kuma haka kawai dama ba shi da lafiya ba zai iya yin alwala ba ko kuma ba zai iya yin wanka ba aw ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya ta yadda ruwan da kuke da shi bai wuce ku yi guzirin sha ba misali mutum yana tafiya a cikin jeri yana da ruwa tattare da shi a cikin jarka amma wannan ruwan in ya rabu da shi ta hanyar jaraba ta kama shi yace bai iya yi wanka da wannan ruwan to baya tsammanin samun ruwa a cikin wannan jeri ko kuma idan yace zai amfani da wannan ruwan wajen yin alwala to ruwan zai ragu sannan kuma jejin yana da faɗi ko kuma zaman da zai a jejin yana da yawa kuma ya riga ya shigo jejin sannan baya tsammanin samun ruwa a cikin wannan jeji ne yana cikin tafiya ko ya tafi aikin gona ko kuma zai tafi daga gari zuwa gari yana tsakiyar jeji to wannan shi ma amfani da ruwan da ya sauka a kansa sai bar ruwan kawai ya zama to na sha ba na alwala ba ba na wanka ba in jaraba ta zo sai dai a yi taimama in alwala ta zo sai dai a yi taimama ruwan kawai na sha ne shi ne wa in kuntum marza in kuna halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma bayan da kun yi alwala da ruwan sannan kuma sai bayan gida ma'ana bayan gari ya zo wa ɗayan sai je ya yi bayan gida to kawai sai ya goge da duwatsu ko kuma ya goge da itace aw lamastumun nisa ko kuma janaban ta same ku ne ba ta hanyar mafarki ba ma'ana ba mafarki kuka yi janaba ta kama ku ba a'a abuna ta kama ku ne ta hanyar lamastumun nisa ma'ana kun kusanci iyali wannan yana nuna mana Allah tabaraka wa ta'ala yana koya wa mutane ɗabi'a ta kunya wajen ambaton irin waɗannan abubuwa a addini Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci jima'i da nika idan kuka auri matanku dama matanku ne kun riga kun aure su amma sai ce in kuka auri matanku nan kuma sai ce aula mastumun nisa ko kuma kuka gaurayi ku da matanku ma'anar sa nan malamai sun tabbatar da cewa jima'i ake nufi amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ce jima'i ya kira shi kai tsaye da suna irin yadda kamar yadda wasu in suna karantarwa sai ka ji suna ta ambaton abun kai ka ce ba sani in an yi magana ce inna allaha la yastahyi min al-haq a wannan ba gaskiya bane ba muhallin wannan ayin bane gashi nan Allah tabaraka wataala yana cewa aula mastumun nisa ko kuma bashi ruhunna fal ana bashi ruhunna wa bata goma ka taba Allahu lahu fal ana bashi ruh duka wannan abun nan Allah ya koye duk sigogi na kaman magana ta batsa kar mutane su rinka yin wannan a gaban jama'a saboda in mutum yana magana ta batsa a gaban jama'a musamman a zamanin mu na yanzu da ake ɗauka a TV ake ɗauka a rediyo akwai mata akwai yara akwai sirkai akwai waye kowaye yana nan a gari musamman in a garin su mutum yake tafsiri ko ba a garin su yake tafsiri ba akwai abubuwan da ba a so wasu masu kwakwalwa irin tasu su ji kamar misali yara yara ƙanana akwai abubuwan da ba a so su rinka jin sunan abun daga bakin mutum mai mahimmanci ko kuma daga bakin ko malami ko makamantan haka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana koya mana wannan sau da yawa akan zo a rinka faɗin irin waɗannan abubuwa ne wurin karantarwa sai a ɗauka cewa sai an gaya wa mutane dalla-dalla a duk wani mai hankalin da ya san wannan hukuncin
in an latse an faɗi abun ba tare da an faɗi gayan abun ba, wannan kowa ya sani, duk wanda ya kai wannan matsayin, wanda bai kai wannan matsayin ya gane ba kuma to ba dole bane ya gane a lokacin da ba, saboda haka in ya zo lokacin zai gane. Saboda haka Allah ya ce aula masumun nisa, ko kuma gaure da mata, ma'ana kusancinsu. Falam tajidu ma'an, duka wa'innan abubuwan in sun faru Allah ya ce ba ku samu ruwa ba, rashin lafiya kuma koda akwai ruwa, hakanan tafiya koda akwai ruwa din, in rashin lafiya ne mutum in ya taɓa ruwa akwai matsala, yana jin ɗari saboda zazzaɓi, ga ruwa nan amma wannan sai ya karkata zuwa ga taimako. Saboda haka falam tajidu ma'an, in ba ku samu ruwa ba wa'innan duka shi hukuncinsu, Allah ya ce fatayammamu, to ku yi taimama, ma'ana ku taɓa ƙasa sa'idan tayyiban, wato ƙasa mai tsarki Allah ya tsarkaka muku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, an sanya mun ƙasa ta zamanto gurin sallah duk inda mutum yake, sannan wa tahura, Allah tabaraka wa ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sanya Allah ya sanya mun ƙasa ta zamanto tsarkakakkiya a ko'ina. Don haka kawai mutum zai iya yin abunan taimama a duk lokacin da ya ga cewa ga ƙasa nan mai kyau wadda babu najasa a kanta ba komai, sai zo kawai ya yi taimama, zai dafa hannunsa kawai shikenan, shafa fuskansa ya shafa hannun shikenan, ko jaraba tana jikinsa in yi haka shikenan ya yi taimama, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je shi ya kai sako wani gari, ya kai sakon yana dawowa sai jaraba ta kama shi, da jaraba ta kama shi sallah ta kama su, gari ya waye lokacin sallan asuba ya yi, Ammar radiyallahu ta'ala anhu ba ruwa a gurin, kuma sannan bai san yadda zai yi taimama ba, ya san cewa akwai maganar taimama din amma yaya ake yin taimama bai sani ba, saboda haka sai ya shiga ƙasa ya yi ta birgima a cikin ƙasa, ya yi ta birgima a cikin ƙasa, sai da ya tabbatar ko ina ya ɗebi kura a jikinsa, sannan tukuna ya tashi ya yi sallah, da ya zo sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya janaba ta kama shi na wanka, shi ya ɗauka in na wanka ne, to yadda ake yin wanka da ruwa haka ake wanka da ƙasa, saboda haka ya ta birgima yadda doki yake, saboda haka ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya za ka yi haka, inna ma yakfika an taf'ala biyadika hakaza, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya isa maka kawai ka yi haka da hannunka, kawai kana zuwa in ka dafa ƙasa sau ɗaya tak, duk da cewa malaman fiqh sun ce za a ƙara sau biyu, amma in dai sunnar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sau ɗaya ma kawai ya wadace, kawai sau ɗaya kana dafa ƙasa kawai, da ka iso gurin ka ga ƙasa nan mai kyau ba wani abun nan, kana dafa kawai haka shikenan, kawai magana ta kai, kawai sai mutum ya tafi sai dai ya ci gaba da kada ikama, sai ya ci gaba da sallansa. Shine inna ma yakfika an taf'ala biyadika ko biyadika hakala, kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu yadda ake taimama, ko kuma malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi taimama za a yi taimama idan aka dau yadda malamai suka sifanta, kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala da Imam Malik rahimahullahu ta'ala suka sifanta taimaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin suka ce su a ƙarƙashin fassarar hadisin inna ma yakfika an taf'ala biyadika biyadika hakaza, suka ce malamai masu sharhin hadisin suka ce haka, ka dafa da hannunka haka, sannan ka shafi fuskanka ka yi haka da hannunka, a nan sun yi saɓani tunda ba a ganin manzon Allah a yanzu, tun daga ya rasu ba a ganinsa, to sai suka zama suna saɓani cewa ba yanda muka nuna ɗazu ba, suka ce in aka zo aka dafa ƙasa aka shafi fuska ko ina za a shafi fuska, malaman fiqh suka ce in mutum ya san cewa hannunsa ya ɗauko wani abu ko na tsinke ko wani abu wanda zai iya karton fatinsa, suka ce ya halatta gare shi zai iya kadewa idan ya taɓo haka, sannan idan mutum ya shafi fuskansa suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wamsahu abuna idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum ila almarafiqi, da hannayenku zuwa marafiq, suka ce to taimama ma wa aydiyakum ila almarafiqi, ba kamar yadda malamai suka fassara maganar abunan hadisin Ammar ibn Yasir ba, suka ce ai tunda Allah ya ce wa aydiyakum ila almarafiqi a alwala, wankewa ake, to kiyasin madadin alwala ne ita taimama, saboda kai suka ce in mutum ya taba kasa haka to zai shafi fiskarsa, idan ya shafi fiskarsa fadinta haka to da wannan tabawan zai shafi hannunsa haka, sannan ya abuna hannun dama, sannan sai shafi hannunsa haka hagu, sannan sai ya haɗa su gaba da su. Suka ce wannan shine kawai ilal marafiki ake mana, za su sun yi saɓani. Sashin malamai kuma suka ce a nassin hadisi kawai ya cewa amma ne ya fi ka an tafi alabi ya dika haka za kawai hannu iya na yaguna. Saboda haka a ra'ayi hali saɓanin fahimta lura da wannan aya ne. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana nan a tsakaninsu da ya warware wannan saɓanin da suka yi. Sun yi saɓani ne saboda rashin nuna shi ma amma a lokacin baya nan a duniya. Wataƙila kuma sahabban da za su nuna musu sun kare tabi'ai, sun kare ko kuma tabi'ai suna nan tabi'ut tabi'in, su kuma suka samu saɓani kamar da Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana daga cikin tabi'ut tabi'in. To a nan aka samu wannan saɓani. Saboda haka ala ayyi halin in mutum ya yi irin nasu ya yi, in mutum ya yi wancan ya yi wancan, da shi ne nassin hadisi ya nuna yadda za a yi. Wallahu ta'ala alam. Duka biyu malamai sun yi, sai dai dukansu sun yi ƙoƙari ne wajen ijtihadi. Wani zai ce to ya kace mana ga hadisi kuma ga abun da ya faɗa kuma ka zo kana kawo maganar malamai. Wasu yawanci suna faɗin irin wannan maganganu ne, sai ka sun ce an kawo maganar malamai. To yawanci wanda bai san kiman irin waɗannan malaman ba za ka ga yana faɗin irin waɗannan maganganu ne. Waɗannan malaman a duk lokacin da suka yi magana akan waiwaya ga maganganunsu, saboda in ka ga sun yi magana in ta yi karo da hadisi to za ka samu hadisin ko ba su san shi ba, ko kuma lokacin da ya zo gurinsu ya zo a hanya da'ifiya. In ku hadisi ne ingantacce tabbas to za ka samu, domin Imamul Bukhari da Imam Muslim a bayan wa'incan a'imma din suka rayu. Imamul Bukhari da Imam Muslim sun ga Imam Ahmad sun yi mu'amala da shi, amma ba su ga Imam Shafi'i ba, ba su ga Imam Malik ba, ba su ga Imam Abu Hanifa ba, amma sun ga Imam Ahmad har sun karanci hadisi a gurin Imam Ahmad, kuma sun bidiro masa da hadisan da suka haddace. Imam Al-Bukhari ya ga Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Muslim ya ga Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Dawud ya ga Imam Ahmad ibn Hanbal. To sauran wa'incan a'imma din da ba gan su ba, gwargwadon yawan shekaru suna ƙara matsowa, gwargwadon yaɗuwan ilimi, kamar yanzu din nan yaɗuwan ilimi da hanyoyin sadar da ilimi sun fi da yanzu. Yanzu nan za ta yi magana da mutum yana ƙasar waje, wadda da ba haka bane, sai an haura kuma an yi tafiya. An samu a lokacinsu wanda ya yi tafiya na wata guda akan hadisi guda, ya je nan gurin a ce masa hadisin wane ne ya faɗa, yanzu haka yana Makka, ya tafi Makka aka ce hadisin wane ne ya faɗa, yanzu kuma an ji labarinsa yana Madina, ya hau doki ya tafi Madina, don dai ya ga mutumin ya tabbatar da ingancin hadisin ya ji kuma daga bakin. To kaga yanzu da yanzu ne sai buga masa waya ya ji magana. To babu wannan. To sai suka sha wannan wahala din. To sai aka samu, za ka samu hadisi ya zo gunsu, wataƙila ya zo ta hanyar da bata inganta ba a gurinsu, don haka sai su zamanto ba su yi aiki da wannan hadisin ba. Kai kuma yanzu a baya ka gane cewa hadisin ingantacce ne ta hanyar malamai sun faɗa, kuma malaman sun faɗi cewa hadisin ya inganta ne bayan wa'incan a'imma din sun wuce. To za ka samu su sun yi amfani da wani hadisi ko kuma sun yi amfani da istinbati ko qiyasi ko ijtihadi saboda hadisi bai inganta gare su ba. To ana ake samun matsala, sai ka ce za ka faɗi magana ba ta dace ba a kansu, alhali su ba son rai ya sa suka yi wannan ba. Shi yasa Shaykhul Islam da yana magana a kansu a Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, yace na farko ka sani cewa wa'innan a'imma din guda hudu nan da ma makamantansu cikin a'imma, akwai Abdurrazzaq rahimahullahu ta'ala, akwai Ibnu Abi Shayba rahimahullahu ta'ala, waɗannan su suka fara wallafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wallafa a lokacin at-Tifanin. Za ka samu Musannaf Abdurrazzaq, Musannaf Ibnu Abi Shayba, wannan su suka fara wallafa hadisai, suka tara hadisai suka rubuta su a guri guda kafin ma Imam Malik ya zo ya rubuta muwatta ta Imam Malik. Sannan Imam Abu Hanifa ya yi rubuce-rubuce amma ba a samu wani abu da ya fito fili daga Imam Abu Hanifa wani littafi kamar yadda Ibnu Musannaf ya fito daga Abdurrazzaq da Musannaf ya fito daga Ibnu Abi Shayba da kuma Musannaf Imuwarsa daga Imam Malik ba ba samu wani littafi fitacce daga Imam Abu Hanifa ba tare da cewa Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya yi rubuce-rubuce amma sai dai ya shagala da wasu abubuwa waɗanda suke a wancan lokaci na fatawa da fatawoyi da sauransu yakan zauna bai yi bacci ba tsawon kwana biyu yana harkan ilimi da ilmantarwa don haka ya shagalta ya sa ba za ka same shi da alwala ɗaya ya yi kwana biyu kwana bai zagaya ba bai je bayan gida ba bai je wani abu nan ba kawai yana harkan karantar da mutane kuma bai yi bacci ba domin kwana biyu da alwala ɗaya duka wani abubuwan suna karya alwala biyu to shi ne wanda za ka samu mutum a yanzu wani matashi ko ya karanta hand-out ko kuma ya ji surutu yana cewa wa'innan mutanen sun yi kaza sun yi kaza yaya ka ce mana hadisi sannan kana kawo mana maganan ina kawo mana maganan su ne saboda muhimmancinsu a addinin musulunci ba sa jin son zuciya sannan kuma ba burinsu ba ne cewa su faɗi abu don a san su ɗin su ne ba burinsu ba ne in ji Shaikhul Islam Ibn Taymiyya ya ce rahimahullahu ta'ala ya ce wa'ina a imani ba su da wani buri na a san su a duniya don haka yasa suka ɓoye wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki da wani ya ce shi yasa duk abin da kaga sun yi fatawa a kansa to ya kamata kai musu kyakkyawan zato sannan musamman a lokacin da suke iya kafa hujja da ayan alqur'ani to idan ka samu wani hadisi ingantacce to sai ka ce rahimahumullah domin su sun riga sun gaya idan sah alhadith fa huwa mazhabi in ka samu hadisi ingantacce wanda ya karo da maganar su suka ce sun zafi hadisi ingantaccen da kai ka samo sun bar maganar ta su suka ce suna cikin kabarin su sun bi maganar ka da ka gano ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake dauke da hadisi ingantacce sun bar fatawar da suka yi ko da suna cikin kabarin su wanda yake nuna ma cewa ashe ba duniya suke so da duniya ta dame shi da zan ce a ai ba san ka ba amma sun riga sun abuna kuma sannan malamai sun yi gwagwarmaya mutane sun yi gwagwarmaya wajen sa suna Imam Malik a Madina sai da aka wayi gari kusan kowa ya yi bid'a sai ya sa masa suna Malik kowa ya yi bid'a sai ya sa masa suna Malik to da wani hadisi da malamai suke magana a kansa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karni na bayan sai faɗi karnin wanda yake bayan tabi'ai ko kuma ƙarshen karnin tabi'ai za a yi mutum za a yi wani mai tarin ilimi a Madina wanda zai fatawa bisa sunnarsa kuma har a wasu riwaya ya ambaci cewa sunansa Malik kuma Anas ne babansa to a wannan wasu malamai suka ce to suna ga Imam Malik ne shi za aka yi ta aifan Anas aka yi ta aifan Malik a muna har Allah tabaraka wataala ya kawo Malik da yake nufi ala ayyi halin kama a ce kowannan bai inganta ba a ce misali bai inganta ba yadda tsarin su yake Imam Malik rahimahullahu ta'ala an yi masa bulala a gaban jama'a a dalilin fatawa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yace ba ja da baya an kai shi kurkuku akan haka Imam Abu Hanifa dole sun sha gwagwarmaya Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Shafi'i an kore shi daga gari zuwa wani gari a dalilin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala dalilin Imam Malik Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala duk littafin da ya bude ya kalla daga bangonsa zuwa karshen sa to ya haddace littafi tun yana dan shekara 17 ya haddace alqur'ani yana shekara 9 yana dan shekara 9 ya haddace alqur'ani mai girma ya haddace muwatta Imam Malik akan hanya kafin ya iso Madina ya haddace ta gaba ɗaya daga farko har can to kaga basiran ba irin ta mutane ne wanda suke haka kawai ba Allah ya dace ne kawai don mai to Imam Ahmad ibn Hanbal haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da miliyan daya babu wani malamin hadisi wanda ya rayu a zamanin Imam Ahmad face ya wulga ta gurin Imam Ahmad don koyan hadisi Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubban ɗaruruwa sama da 400 kafin a masa fatawa ya zauna ya karantar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da malamai 70 wanda duniya ta yarda da su cikin su akwai Imam Zuhri Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala yana daga cikin malaman da aka tabbatar da cewa su mutane ne wanda suka fi kowa sanin hadisi a cikin tabi'ai. Ce zaba idan ka samu silsila wacce tace in ka samu isnadi wanda aka ce maka an Malik an Zuhri an Abdullah ibn Umar, wannan silsila zahabiyya ne malaman hadisi. Saboda me? Saboda kawai makarfinta da ingancinta. To Imam Zuhri irinsa ne malaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Zuhri ya koyar da Imam Malik kuma ya koyi karatu a gurin Imam Malik. Akwai lokacin da Imam Malik ya yi zurfin ilimi, ya dawo Imam Zuhri da kansa yakan zo gurin Imam Malik ya koyi hadisi daga gurin Imam Malik. To haka za ka ga wani ta yi haddasani Zuhri an Malik, wani ta yi haddasani Malik an Zuhri. Da haka shi yasa idan ka duba abin da muwatta sai Imam Malik. Za ka ga yana cewa haddasani Yahya an Malik. Waye wanda yake cewa haddasani Yahya, kuma waye Yahya? Ba masu karatar da muwatta a garin nan ne a cikin masallaci ne? Hanyoyi nawa muwatta take da shi na riwaya? Ina biyu kuka sani ko muka sani? To tana da hanyoyi 31. Wasu hanyoyin suna can Hijaz, ba mu san su ba nan. Wasu hanyoyin suna can abu ne daurorin kasashen gabashin duniya, wasu na nan suke da yawa. Hanyoyi 31 mashhuran hanyoyi su ne wanda suke abu nan. Sannan mashhuriya wacce ta fi karfi ita ce ta Yahya. To waye idan ka buɗe mu wannan zaka ga ya ce haddathani Yahya, waye ke cewa haddathani din, waye shi? Waye Yahya ne? Ai shi ne wanda zaka ga sunansa shi karara. Zaka ji ya ce haddathani Yahya al-Laythi an Malik. To waye wanda yake cewa haddathani din? Almajirin ya hayawa. Akwai abubuwa guda kamar 9 wanda ya kamata mutum ya san su kafin ya fara koyar da muwatta. Amma ina ganin mutane sai yanzu kowa yana karantar da muwatta. Sai dai kawai ka yi shiru ka wuce ba abun da za a yi. Abubuwa da karkace ya yi yawa ba a rayuwar mu ta musulunci a yanzu. Yawa. Saboda haka muna da aiki sosai. Allah dai ya taimake mu. To. Wannan sai a je a samu malamai. Saboda haka a samu malamai sai dai kawai muna faɗin wannan ne don mu san cewa muna da aiki a cikin ilimi. Kuma mu tawazuku mu kaskantar da kai cewa tukunna fa ba mu yi karatu ba. Saboda haka mu je mu yi karatu. Shi yasa muke faɗin wannan abubuwa. Mu gane cewa mu je mu yi karatu. Saboda gaskiya za ka ji zaƙin bakin mutane yana yawa wani sa'i. Zaƙin bakin mu yana yawa. Yawa. Saboda haka wanda mu rinka gane cewa akwai kuma matsala. Ba fa baki ba ne ilimi. Kuma ba baki ba ne addini. Karatu, karatun gaske ake magana. Ka duku ba a gaban malami ka yi karatu ka gane ka haddace ka abuna. Wata ran ƴan faki da makami a zamanin da can ba suka fito cikin dare suka tare wani malami iya daga cikin gungun mutanen da aka tare shi, shi gengedi ma ya ɗebe shi da littafansa a cikin jaka. Lokacin da ya zo sai aka tafi aka waje da aka ji ɓarayin cindoso. To shi da ke yana bacci bai farka ba har suka iso shi. Dole ka da suka zo sai suka ɗauka jakan kuɗi ne suna ɗago jaka suka ga dukkan littattafai ne da sauransu. Shi ne sai su buɗe wannan littafin sai suka ɗauko littafi guda suka ce wannan littafin ba yace littattafai ne, ni ba wani kuɗi a gona, ina tafiyan neman ilimi ne. Sai shugaban ɓarayin ya ce to karanta kawo mana har da littafin. Sai ce gaskiya bai gama haddace shi ba. Sai shugaban ɓarayin ya wurga masa littafin ya ce bisa ilmun yusraq, cir da ilimin da ake iya sace shi. Ya ce da mun tafi da littafin nan da mun sace maka ilimin ka tunda baka haddace. Saboda haka hatta ɓarayi a wancan lokacin suna haddace abubuwa. Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, ɓarayi da suka fito musu za su yi aikin haji suka fito musu a hanya wajen Hijaz abuna wajen Riyadh a yanzu a wani kawai suka fito musu da daddare. A lokacin ya wallafa littafi wacce ta shafi kira'o'i guda goma ya hada shi a guri guda shi ne wallafa tsaiba tsaibatul abuna mubiya abuna tsaibatul nashr shi ya wallafa tsaibatul nashr da ya wallafa ta kafin ya wallafa ta yayi wani littafi mai saukin abuna abiyat wanda ya hada kira'o'i guda goma to lokacin da ya zo barayi kuma suka fito musu cikin dare suka kwace hada wannan littafi da ya gama editing din sai ya gama daidaita shi to amma shi da suka sace da wannan littafin da ya samu littafin nasa ba to amma sai ga lokaci ya kure kuma yana so kafin ya iso makka ne a fara amfani da kirawoyi to kafin ya zo akan hanya kawai da yana cikin hanyi abunan safarin da ya samu da abunan yana cikin fama na cewa barayi sun abunan dinsu sun kwace abun da yake da shi to sai kirkiro durratul mudiyya akan hanya din kafin ya kare so makka kawai sai durratul mudiyya sai kirkiro wasu abu ya din sai dingina su da shafibiyya cikin da sai dora shine durratul mudiyya shi ne ke fari a ƙarshen ta asabani al'arabu fil layli ghaflatan fama taraku shay'an wa kittu li uqtala kaga wannan su ne gaggan malamai wanda suka yi ilimi da gaske kuma haka ake so mu ma mu rinka koyan ilimi da gaske idan ka duba su ba za ka ji surutai ba ba muzantawa ba surutai ba zakin baki ba meme ba wani karin magana ba amma sai dungula magana da karin magana da sauransu in ka iya surutu ka zama malami in ka zo ka riɗa mutum ya tsaya a gabanka a ilmance kawai sai ka raina mutum fanko ne kawai amma akwai tarin magana to saboda haka gaskiyar magana shine a nemi ilimi domin Allah wasu a yanzu in ka ga suna nazari to an faɗi wata kalma ce suka je suke nazari don su fito a ji maganganu daga bakinsu ko kuma an samu wani hadisi wanda watakila akwai ɗan sabon abu a ciki to shi kenan sai a je me yasa ka ga qira'at ɗalibai da sun fara sai su gudu saboda hadda ne da dikka da wahala ko ba inda ake ta'alim din qira'at to ya kowa in ya zago ya ɗan lallaɓa ya ji abin ba zai yi ruwa sai ka ce zabiya an fito a je a samu hadisai a riko a ɓoye a zo a ce muku ai duk gaba ɗaya mutane suna bisa jahilci suna bisa kaza 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 sannan malaman fiqhu suna da matsala an yi kaza menene ya ina ma maganar hadisi ka kawo mu maganar malik ka kawo mu maganar shafi'i haka ma zaka ji mu jira bara kana kawo mu maganar malik wai malik yake ce wani dansa ngana maganar wani na al-a'imma din mutane ne wanda yake majalisu lil fitya illa ba'da an ajaza li 70 min al-ulama ban zauna don fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da mutum 70 malamai wanda duniya ta san su a wancan lokacin suka ce mun ya cancanta in yi karatu sannan ku ne fara karantarwa kai kuma waye ba ku ijaban kai karantarwa ba ku kai da ka duba ne ka zagaya ka ga kai ma ana yayi ka ce to a kera lasifika shikenan a samu abu baya mai karfi ka zama abu nan shikenan kawai haka rayuwar mu take da yau in dai mutum akwai magana da fusahan magana da zaki shikenan ya zama malami to ilimi akwai matsala gaskiya mutane ba a yi karatu ba da yawa ba a yi karatu ba wallahi kuma akwai aiki wannan shi kai mu ga matsalolin da muke ciki yanzu sai ka ji ana tare ne shi malamai magabata wanda suka yi ilimi suka abun nan suka rayu cikin ilimi inda za ka ga mutum ya firgita don me don ya firo hadisi saboda haka abu ɗaya za ka yi mutum tambaya sai ka ga kawai yana ta zage zage bai san menene hakiki balle tafsirin alqur'ani balle abubuwa da ilimi nan a cikin ulumul qur'an ba abun da aka yi a cikin su ilimi a aqida ki yawa ba a ji komai ba cika ayoyin aya da sifofi na aqida da abunan sunayen Allah na aqida ilimi ne ga sunan malamai sun masa wallafe wallafe duk ba wanda ya yake duba nan sai yan kaɗan a cikin mutane sai dai a zaɓo yan wasu abubuwa kawai a zo a yi ta hikima ana ta hayaniya tsakanin mutane an kasa ci gaba ana ta daɗe a wuri ɗaya kawai ana zagaye wannan ya kirkiro nasa ya zo ya faɗa wancan ya kirkiro nasa ya zo ya faɗa wancan ma ya zo ya faɗa su kuma matasa suna nan da yan hansa ɗin su da ka zo ka zauna su zo su a ajiye a gaban ka su da aka rayuwar ta zama ne Allah ya taimake mu mu koma mu yi karatu da gaske kuma da tsoron Allah wanda duk yana yin ilimi mai yumari bihi al-ulama al-sufaha al-yumari bihi al-ulama al-yujadila bihi al-ulama wa yumari bihi al-sufaha wanda duk yake yake nazari yake neman ilimi don yayi jayayya da malamai ko kuma ya nuna shi wani ne akan wa'in da ba malamai ba makomarsa wuce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ayi wannan don in zaka nemi ilimi ka nemi albarka ka nemi ilimi a gurin malamai ka je ka karanta ka tashi ka tafi kuma kai aiki da shi ba wai tunaninka a zo a taru ka fada ba wannan wani abu ne in Allah ya sa zaka yi wannan wata kila zaka ko ba shi ne ma'auni ba cewa kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki wannan ba shi ne ma'auni ba a zo a cika a gabanka hujja ne a kanka in baka mai da hankali ba sai dai Allah ya kiyaye to saboda haka duk wannan wani abu ne daban kar mutane ya zamanto wannan shi ne niyyarsu wannan wani aiki ne wanda na Allah wani ya zo ya zauna ya ji karatu a gurinka wannan wani al'amari ne na Allah wani yana can nisan duniya sai ya zo ya zauna wani yana can ya taso ya zauna wani yana can wannan duka Allah ne yake kado wanda ya ga dama ya je ya zauna a inda kake karantarwa in ya je ya yi amfani da shi amma kai ba za ka iya yin wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da kansa aka ce masa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi mutane su haɗu kaga suna son juna su taru suna sauraron ka kai manzon Allah da duk duniyar nan ka ciyar don a yi hakan ba kai ta ba idan manzon Allah Allah ya gaya masa to waye kuma zai ce to bari kawai shi yanzu bari ya kero kaza sai ka ga niyyar ka kullun cikin matsala sannan kullun kana kokarin ka samu wannan ko ka kawo wannan sai a ce rikici Allah ya kiyaye mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fa tahharu wa in kuntum marda aw ala safarin wa tu a'imman nan abinda yake so gwada duk wannan maganganun da muke ta yi shine a'imma din nan musamman tsayin su kuma mu rinka cewa Allah ya gafarta musu cikin abin da suka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ce aula masumun nisaa duka wannan kawai fata yamma musa idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min daga nassu alqur'ani ce ku shafi fiskanku wa aydikum da kuma hannuwanku minhu daga wannan kasa din to hannuwa iya ina shine malamai suka yi sabani ga nassin hadisin amma kamar yadda aka yi bayani a baya wallahu ta'ala a'lam Allah ce ma yuridu Allah ليجعل عليكم من حرج الا بينكم يسنيا مكو داموا اكثر يوم daga duk sun damu lokacin da sarkan Aisha radiyallahu ta'ala ta ya bata ta tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun damu amma sai gashi Allah ya kawo mafita sannan ko mu yanzu zaka ce ga mu nan muna tafiya lokacin sallah yayi ba ruwa dole ka shiga damuwa to ga sauki nan Allah ya kawo hanya ko ko mutum an kaya kama shi ba ruwa ko kuma ga sanyi ko kuma ba shi da lafiya ko kuma yayi mafarki sannan ba shi da lafiya ko kuma ba ruwa duka wannan ga sauki nan ma ja Allah ma yuridu Allah da yaja ala alaikum min harj Allah bayin bin ya sanya muku wani damuwa ko tashi hankali ko matsala a cikin rayuwa a cikin harkar ku walakin sai dai kawai abin da Allah yake so yuridu li yutahhirakum yana so ne ya tsarkake ku daga duk wani abin da bai kamata ba na najasa da kazanta Allah tabaraka wa ta'ala yana so ne ya tsarkake ku daga shi wani yutimma ni'matahu alaikum Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ne ya cika ni'imarsa a kanku shi yasa ya umarce ku da alwala ya umarce ku da taimama idan babu ruwa ya umarce ku da wankan jaraba idan jaraba ta kama ku Allah ya yi haka ne ya don ya cika ni'imarsa gare ku la'allakum tashkuruna ku lau kasance kun gode wa ni'imar Allah Allah ka ba mu ikon gode wa ni'imar ka insha Allah ta'ala Allah mun gode wa ni'imar ka Allah ka ba mu aiki ikon aiki da abun da muke karantawa ko muke ji aiki karantawa wallahu ta'ala ala Allah ke mu rana ta gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ba mu sa'a بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صفر ينكا النبي صلى الله عليه وسلم يا أي أجبان صحابان سكما سنبيا يا كن تدرغو على شكه الأيسر أبيسا جيتن سنهبو يا كن تدرغو kuma yana ne fiskantar al-qibla, ya fiskantar da shi al-qibla, sannan ya yanka shi. Doka idan aka kawo a dabba a bisa wani tsarin yanka wadda ba bismillah, ko kuma bisa wani tsarin yanka wadda ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba, to za a bincika. Duk da cewa malamai sun ce ana iya yin yanka ko a tsaye kuma ko a yaya dabban take, idan har an yanka gurin da ya kamata a yanka. Amma dacewa da suna shine kwantar da dabba a kwance ta gefenta ta hagu da fiskantar da ita al-qibla. Malamai kuma tashi suka ce a'a, muhimmi kawai shine fiskantar da ita al-qibla. Kwantar da ita yana taimakawa ne wajen kacce zagura ta yi wasu abubuwa ya zamanto an samu rashin yanka ta daidai, ko kuma ya zamanto an yanka ta wani jini bai fita yadda ya kamata, wato da haka sai zauna a jikinta ya cutar da wanda zai ci wannan nama ne. Amma in dai dabba za ta iya riƙuwa a fuskanci al-qibla da ita, mutum ya yanka a tsaye, matuƙar an fuskantar da ita al-qibla kuma ya yi bismillah, suka ce za a ci. Wallahu ta'ala a'lam. To haka ban san irin yankan da shi mai wannan yake faɗa ba, sai da a ce mun gani ne. Kuka ga yaya aka yankan kuma suwaye, don yawanci akan ce Larabawa, in an ga farin fata alhari ba Larabe ba ne. Ba sani ba, kodai ka san ko Yahudawa ne ba, don Yahudawa suna iya barin gemu da gajin baki da sauransu, kai ka ce musulmai ne na farai, amma ba musulmai ba ne, Yahudawa ne, kuma wataƙila ba tsari na musulunci suka yi ba, kuma ba tsari na koyarwar littafinsu suka yi ba, balle a ce a ce, ko kuma sun yanka shi don wani abu ne. So wannan ba mu san me yake nufi ba, sai inda a ce an gani ne, sai a ce yankan da ake a guri kaza, ko kuma yankan da wani ya yi lokacin kaza. In dai mun ga wannan yankan muka ga muna da sani a kai, to da nan ne sai mu faɗa. Amma wannan nasa wallahu ta'ala alam, ba mu san me yake nufi ba. Addu'a istikhara ana yin ta ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda yadda ya koyar ayati kowa sanin abin da yake alkhairi kuma da abin da ya dace a yi addu'a da shi. Saboda haka sai mutum ya tsaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya. Sai dai kawai in wata addu'a yake ko kuma roƙo yake ba istikhara ba, amma inda du'a ne istikhara ne yadda manzon Allah ya tsaya a nan za a tsaya. Wallahu ta'ala alam. Don haka ba zai faɗi wannan nasa ba, don bai kai kimar kowa ba balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan malamai sun yi sabani wajen durƙusawa da gwiwa ko kuma tafiya da hannu, amma jumhurin malamai kuma da magana da cikin ƙarfi gurin yadda malamai suka bayyana wajen mafi yawa shine tafiya da hannu, duk da cewa wasu sun fi ƙarfafa wannan sauka da gwiwa, amma dai tafiya da hannu shine mafi yawan malamai suke kai. Sannan dunƙula hannu ya tabbata a wajen dafa ƙasa, mutum idan zai dafa ƙasa ya tashi ya tabbata nan sallallahu alaihi wasallam ya taɓa dunƙula hannu, sai dai nuna kana ya ajinu, kana bi sayrura ce wannan, ko kuma kana ne na wani lokaci yayi. Akwai abunda ake amfani wajen rawaito sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayi amfani da kana, malaman fiqh sukan fassara shi, suka fassara shi da cewa wannan kanan an yi amfani da ita ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum haka yake. Akwai kuma kanan da ake amfani da ita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka, mana ya taba yi kuma ya yi wani sa kenan. To wannan kana ta ya ajinu na dunƙula hannu shine ya yi shi ya yi wani sa, kamar yadda malamai suka bayyana shine an samu lalle ya dunƙula hannu, ya dafa ƙasa hannunsa a dunƙule da zai tashi. Malamai sun bi hanyoyin hadisin da ya tabbatar da wannan, sun tabbatar da ingancinsa. Sannan kuma ya dafa ƙasa ta hanyar shimfiɗa hannu, za ka duk wanda mutum ya yi wannan ya yi daidai. Wallahu ta'ala a'lam. Shi ne su ma kansu sun ce da ba don faɗin Allah wala ta'kulu bima zikra smullahi alayhi ba, suka yi koda nasirani kawai ya ambaci sunan Masihu ne yanka da sun ci. Ina ga kila ko na yi kuskuren bayani a wancan lokaci. Aiwa jazawallahu khairan. Amma ya duba Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala tafsirinsa ya kawo wannan maganar Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu cewa shi ganin Allah ya ce uhilla wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum. Yace da wannan kawai ya isa masa kawai duk yadda yankan su yi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo masa da akuya daga gurin ahlul kitab bai tambaya cewa bismillah kuka yi da za ku yanka ko ba bismillah ba, me kuka ce? Kuma daga gidan su suka zo masa kuma garin duk ahlul kitab ne. Amma sai gashi an kawo masa cinyan akuya an yanka ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai dauka ya sa a baki ya ci gaba da ci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga gidan ahlul kitab ne, ko ba musulmi a gidan. Aka tuli kuma wanda ya bashi cinyar ma ahlul kitab ne, mace ce ahlul kitab ne ta kawo cinya din, sai dauka ya sa a baki, yana sawa a baki ya sai cinyar ta ce an sa dadi a cikina karkace ya Rasulullah. Cinyar sai ta masa magana ta ce da dadi a ciki. Kaga abinda kake kawai ake so a gane shi ne manzo Allah bai tambaya kun yi bismillah ba, bai tambaya wannan yankan waye ba, kawai sai dauka ya sa a baki. Da wannan suka ce ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, to kawai su suna ganin kawai illa wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum. Koda nasarani aka ambata, domin ba zai iya zama nasarani ne ambata, amma sai Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum, shine hikiman su bayani. Amma dai malaman shi ce saboda wala ta akulu mimma lam yuzkaritumullahi alayhi, ana iya fifita shi sama da bayanin su wallahu ta'ala. Su suna magana ne wajen karfafa halaccin cin abincin ahlul kitab. Na'am. Eh, Majus su kwata-kwata ba su da abin da suke, ko gungun ba su bautawa. So da aka ake kai musu Majusawa, da Hausa ake kai musu Majusawa. Su mushrikai mushrikan mai? Ha? Akwai mushrikan musulmai ne? Musulmi da yake shirka. Ok, shi musulmi wanda yake shirka aka same shi ya yi shirka, shi dai yana da bambanci da Majus. Majus waɗancan su ne magudawa da kwata-kwata ba addini suke ba, abinda suke kawai, abinda suka ga dama za su iya bauta masa ko kuma ma ba bautar ma. Su ci su sha kawai shi kenan su rayu, su kwanta su tashi. Amma mushriki musulmi ko musulmi mai yin shirka shi kuma hukuncinsa daban. Idan mutum musulmi ne ya yi shirka, ya aka yi masa wa'azi bai bari ba, to wannan ba za a ci yankansa ba, ba za a yi sallah a bayansa ba. Ba da ma ya zama liman a yi sallah a bayansa. Yana shirka an masa wa'azi ya ƙi daina, ba a sallah a bayansa, in ya yanka ba a ci. Sannan kuma in dai mai yin shirka ne da gangan musulmi, to musuluncin sa akwai rauni. Amma mutumin yana yin sallah yana kalmar shahada, ba a cire shi daga cikin musulmi. Kullum zaka ce masa musulmi ne amma mai shirka. Sai dai shirkansa in ya mutu yana yi, to nan kam kawai ya mutu mushriki. Bayan ya mutu yana wannan shirka, to an gara ma za a ce masa mushriki. Amma in yana raye ba za a ce masa mushriki ba. Musulmi ne mai yin shirka, yana shirka kaza. Yana shirka kaza. Amma ran da ya bar maganar harkokin musulunci ya daina maganar tauhidi da sallah da sauransu, kuma yana raka shirkarsa, shi ma nan ma ko da yana raye za a ce masa mushriki. Amma in yana sallah yana sauran ibada zakka da sauransu, ba za a ce masa mushriki ba. Sai dai musulmi ne mai yin shirka, yana shirka kaza, yana shirka kaza, an yi masa nasiha ya ki ya daina, to in ya mutu yana yin wannan shirkan, nan kam za a ce masa mushriki, kuma ba zai shiga aljanna ba, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ma la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wallahu ta'ala a'lam. Salatu tazmi malaman sun tabbatar da rashin ingancin ta. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da bayanin Sheikh al-Islam, yace Sheikh al-Islam yace wannan ƙarya ce hadisin. Hadisin salatu tazmi yace ƙarya ce. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala da aka bijiro masa da maganar salatu tasbih yace bai san shi ba, bai san shi ta wani inganci ko ta hanya ingantacciya ba. Saboda haka abubuwa ne da yawa wanda dukkan malamai magabata, yace Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i su kuma ba su san ma hadisin ba, ba su san labarin ma salatu tasbih. Saboda haka ba wani abu, to tunda malaman nan wa'annan suka riga su faɗi haka, to ba maganar ma a cimanta maka ya salatu tasbih ne. Wallahu ta'ala. wannan shi
sawa
sannan kuma ne yi wa mahaifiyar ka kuma ya ji ka suna a kan shi
idan mutum aka masa haihuwa malamai sun yi sabani wajen yau musabihi ranar bakwai ɗinsa shine kawai ya kai ga idan yau aka haihu yau laraba ko don yanzu aka haihu in aka ce yau musabihi ranar bakwai ɗinsa to tashin malamai suna kirge ne daga yau ne yau aka haife shi yau laraba sai sai daya gobe alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi biyar litinin shida talata sai ga bakwai sun kirga duk da yau ɗin da aka haife shi amma kirgin jumhurin ma wannan cikin wanda sai wancan akwai shi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yau musabihi tun daga ranar da aka haife za su fara kirga amma jumhurin malamai da Imam Malik rahimahullahu ta'ala su kuma in an haife mutum yau laraba gobe ya kwana daya suka ce yau musabihi yau ɗin shi ne gobe in gobe kwana sai daya gobe alhamis daya juma'a biyu asabar uku lahadi hudu litinin biyar talata shida sai ka samu tseren laraba rana ita yau bakwai to za ka samu wancan suka ce yau musabihi sai zaman to ranar talata alhaji ran laraba aka haife shi wai nan kuma suka ce sai zaman to ranar laraba alhaji tun da ranar laraba aka haife shi sai ranar laraba ta dawo shine ranar suna wannan shine abun da yawanci a nan muke kai kuma shine masabar malikiyya take kai kuma shine jumhurin malamai yawanci suke kai wallahu ta'ala alam ba wani bambanci kuma wajen falala a cikin wancan ko wannan ko ba nassin hadisi bane wancan din ko wannan to daga kawai wannan nassin hadisin ne kawai yace yau musabihi lissafin ne kawai malamai suke sabani in mutane suna kan abu sun saba da shi kar ka kawo wani abu kuma a rinka cewa kai ka ga wani sunan su ma daban ne yawa abu ne nassi na sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata sunnarsa da aka manta da ita wanda ya tabbata sunna ce ingantacciya to wani ya halatta wani lokaci ka bijiro da ita a cikin mutane don ka farfado da sunna ne amma wannan ba a cikin sunna saboda haka yawanci abin da mutane suke kai ba sai ka kawo wani sabon abu ya zama daban ba yawanci wannan duk abin da zai sa mutane su yi zargin addini su kasa fahimtarsa ka guje shi in dai ba sunna ce tabbatacciya ko kuma yana daga cikin usuluddin ba inda wani abu ne kawai wanda yake ba wani abu bane na falala ba wani abu bane na nassi to in dai za a tuhumi addini ta gurin ko kuma a kasa fahimtar addini ta gurin da kai rashin mutum daya wanda ya kasa fahimtar addini dalilin wani abu da kai gwanda ka bar wannan abun shi ya zo ya fahimci addini kuda da yawa ba a gane wannan ba sai kaga mutum yana kokarin ya kawo wani abu don dai a ce mutane su san cewa shi din ba baya bane da Allah ya taimake mu oke yin tabara suna raye yana so ya ambaci mahaifiyarsa a wani yana da muhimmanci ana iya ambaton mahaifiya ga sanan tana raye sai dai a girmama shi kuma amma sai dai kuma kar kuma a sakalta ta ce da ba za ta zamanto yadda ya kamata ba sai ga mutum yana ta lallaba mai sunan babansa ko kuma yana yin rashin adalci a tsakanin yayansa saboda wannan mai sunan babansa a inda mutum zai yi rashin adalci wa tsakanin yayansa saboda wannan mai sunan babansa ne gwanda bai sa mai sunan ba to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya sheda akan abunda aka yi adalci tsakanin yaya lokacin da sahabi ya bawa da ɗaya daga cikin ɗansa ya ba shi kyauta bai bawa sauran ba yace ya zo ya biya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗayan ka ka ba su yace a shi kawai na bawa yace to ni bana shedawa akan abunda aka yi zalunci dan ka zalunci yayan ka yace ittaqullaha wa adlu baina auladi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayan ku wasu in an ambaci suna da sunan mahaifi ko mahaifiya kike nan sai kaga ana ta abunan girmama sama da sauran yaya din ko kuma yin rashin adalci akan haƙinta wala ba haka bane duk da ai mata adalci amma an aide ta an yi mata mai suna na mahaifiya wannan yana da kyau sahabbai sun yi wa junan su kafara wasu sun aiki sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafara suna ambaton ƴaƴansu Muhammad Ali ibn Abi Talib ya ambaci ɗansa Umar saboda tsananin soyayya da take tsakanin su da kuma girmama juna da yake tsakanin su to suna yi wa tafaran su juna abinan junan su tafara da makamantansu wannan ya halatta balle kuma mahaifi ko mahaifiya mutum zai yi wa ɗansa sunan mahaifinsa ko ƴarsa sunan mahaifiyarsa ya kuma girmama ta daidai da yadda shari'a ta tanada ba tare da yin abinan zarfafiya sama da abinda shari'a tace a tsaya ba kuma ba tare da fifita ta sama da sauran yaya ba albarka a cikin yaya Allah ne san wanda yake albarka saboda haka abahukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa ya'yan ku da iyayen ku ba ku san ma wanne ne bi amfani a bangaren ku saboda haka wannan kare sa a yi rashin adalci wallahi ta'ala alam amma ya halatta za a yi ambato ba sai mutun ya rasu ne ake masa suna ba mai suna ba ko yana da za a yi masa mai suna yawanci mai suna wannan yana nuna karfafawa ne ga mutum wata kila a cikin ayyukansa na alkhairi ko kuma girmamawa ga wanda yake din iyaye ne ko malami ko mutum ya ambaci mai suna malami ko makamantansu da wuya kaga an yi wa mutumin da sarkin sharri ne an yi masa takwara kawai mutum ya samu wani mai sharri wanda gaba ɗaya tsoronsa ake iya anguwar ya masa mai suna yawanci kaga an yi wa mutum mai suna ana masa zaton alkhairi to Allah ya sa mu dace Allahu a'lam dukkan wani na yan uwa musulmai amma sai dai wanda ya ce shekara hudu yana son haddace alkurani amma hayan ko baƙin larabcin bai iya haɗawa ba wannan yana so ne kawai a ransa bai nema ba ko ko yana nema har yanzu gaskiya da wuya a ce shekara hudu baƙin larabcin bai iya haɗawa ba da wuya in kuma haka ne to wallahu ta'ala a'lam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya iya haɗawa amma dai zai wuya shekara uku mutum bai iya hada a gona ne muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace waɗanda suka turo da wanda yake magana a taya iyayensa addu'o'i muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu ya shirye da su a iyayenmu da wanda yake a yi addu'a wa mahaifiyarsa wannan kullum kusan ana yin addu'o'i akan iyaye ko ga iyaye saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata ya rahamshe ta iyayenmu gaba ɗaya Allah ya gafarta mata ya yi musu rahama masu neman admission Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara wanda shi ma ya yi shekara har hudu yana fama da spillover muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya ci nasara kuma in akwai matsalar da yake da ita da kuma yake a taya a department ɗin addu'a ko su gano irin wannan ne kenan muna taya su addu'a Allah ya sa su gane matsalan wannan bawan Allah in akwai hanyar da za a yi ya ci jarabawa ɗin a kala taimaka masa ya ci jarabawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a dace dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatunsa na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu nasara cikin duk bukatun da muka sa a gaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا يوم الله تبارك وتعالى اللهم كغفر تمس ذنوبنا اللهم كيافي منا كيافي مس اللهم كهدم لسوء الجنة في الدوس يا الله أبنك كي ربا أولنا إني لو إن فانكي ما سوء البركة نرمضان اللهم كتمنا لغتكي وانده اللهم كأنت سلمود يا يوم Allah ka yanta wuya yanmu daga wuce zuwa aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu wanda suke karantar da mu addini da wanda suke karantar da mu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka hada mu da su aljannar firdaus zuriyarmu da iyalanmu Allah ka sa su zama qurratu aynin lana duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin shaytan Allah ka gafarta mana kurakuranmu mu da su baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma yassir lana umurana wa sur'awratina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wannan haduwa ta mu da karatun da muke Allah ka sa karatu ne wanda ka yadda da shi Allah ka karbe shi ka sa shi a mizanin hasanat Allah ka ba mu ikon gane littafin ka da riko da sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah ka fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba Allah ka kare mu daga yin kuskure bisa ganganci a cikin littafin ka Allah ka ilmantar da mu abin da zai amfane mu Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الله كبا مو علمي مي امفاني كا امفانه دمو دا ابون دا كا علمانتر دمو كا قارا مانا علمي يا الله الله كا هادا مو ا جدان الجنه الفردوس wannan hadduwa ta mu Allah ka samu na daga cikin wanda Allah ya yi mata rahama Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka samu ga ramadana da mu ga karshen sa kuma ka nuna mana wasu ramadan masu yawa muna masu imani musulmai muna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka maimaita mana ganin ramadan masu yawa muna masu imani da kwanciyar hankali da nutsuwa in ajalin mu ya zo ya Allah ka daura mu cikin imani Allah ka gafarta mana kurakuranmu اللهم اغفر لنا امورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك